mai sauraro Ibrahim Abdullahi suran ɗinki akan mita 88.5 da laifin muryar zamani dauke da labarin yadda malamai suka yi daurayin Ramadana a jihar Kano, domin dai wata bita ce da malamai daban-daban ake tara su su kuma rinka gabatar da ita a kowace rana cikin watan azumin Ramadana, wanda kuma ya zuwa yanzu da muka yi bankwana da Ramadanan aka riga aka yi sallah karama, aka yi tattara wannan bita aka kuma yi mata dauraya a takaice, aka dunkule ta wadda aka kira ta da daurayar rakiyar watan azumin Ramadana. Kuma kai tsaye yanzu ina tare da ɗaya daga cikin malaman da suka yi wa wannan bita wato ainihin daurayar. Za mu fara jin suna da kuma matsayi.
Sunana Mursala Muhammad Adam, sakataren shirye-shiryen shirin jawabi daga malamai wanda ƙungiyar harsashin musulunci ta Najeriya wato Islamic Foundation, wacce ofishinta yake a Shatiletilin Dangi, wanda take da ofis ɗinta zaunin ne a nan number 1 iyaka Road.
Ya zuwa yanzu menene daurayar da kuka yi wa waccan lacca da malamai suka ɗauki kwanakin watan azumin Ramadana suna gabatarwa?
To alhamdulillah, kamar yadda aka sani cewa wannan lacca ana gabatar da ita ne a makarantar SAS da daddare tun daga farkon Ramadana har ƙarshensa. Daurayar da muka yi an fitar da abubuwa guda 16, amma daga ciki wanda zan iya faɗa da sauri shine na farko, shirin jawabi daga malamai ya yi nasiha ga malamanmu da shugabanninmu da talakawanmu da dukkanin mazanmu da matanmu a kan mu dawo kan tafarkin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato tafarkin Alkur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, da kuma karantarwar sahabbai da tabi'ai da suka karɓo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka na ɗaya kenan. Na biyu, shirin jawabi ga malamai ya nemi nasiha akan mu yi tsoron Allah, mu sanya karantarwar da muka samu daga azumi na sanya tsoron Allah da kuma ƴan uwantaka da taimakon juna a cikin harkokinmu na yau da kullum. Sannan shirin jawabi daga malamai ya yi nasiha ga matasa su sani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkanin annaba da suka gabace shi da sahabbai suna da sana'o'i. Wannan ya sanya zaga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fatauci, kuma ya yi kasuwanci. Sakanin kuma zaga Annabi Dawud ya yi kira, Annabi Zakariya ya yi kafinta, Annabi Musa ya yi kiyo. Saboda haka wannan yana mana cewa kowannen su da sana'arsa. Saboda haka wajibi ne matasa a tashi a koyi sana'a, kuma a samu dogaro da kai. Kada ka ji cewa lallai aikin karatun boko kadai shi sai samu mutum aikin yi, a'a, lallai mutum ya tashi ya koyi sana'a domin ya dogara da kansa. Abu na hudu, shirin jawabi daga malamai ya yi bayani akan aƙidu da suka fito daban-daban. Ya yi bayani tushensu da asalinsu, cewa asalin aƙidu gurɓatattu a addinin musulunci sun taho ne daga Shi'a da Khawarijawa da Mu'tazilawa. To waɗannan kuma tushensu wani ba Yahude ne, wanda ake kiransa Abdullahi ɗan Saba'i, ya zo da wato ƙoƙarin sa ya kawo ruɗani a cikin addinin musulunci har ya jagoranci kashe Sayyidina Usman. Daga nan kuma aka sami kawo ruɗani a cikin wato tafiya ta yaɗuwar addinin musulunci, wanda daga nan kuma aka samu wasu aƙidu. Sannan Turawan mulkin mallaka da suka zo sun taimaka wajen ganin cewa waɗannan abubuwa da suke da labarin su da tarihin me ya faru a addinin musulunci sai suka ƙara wa abun wato Peter, ta yanda abu ne wanda yake ba su fahimce shi ba, amma a matsayinsu na Turawa na Orientalist, ko kuma kana ake su mustashriqun, ko kuma a Hausa ana kiransu Turawan giri, sai zamanto suka wanki suka ɗebi matasanmu suka kai su turist sai karatu domin su zuba musu gurɓatattun tunani akan addinin musulunci. So haka duk wanda ya fito fili yana suka ga Alƙur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yaro ne na Abdullahi ɗan Saba'i ko kuma Turawan giri, wato Turawan Orientalist da suke ƙoƙarin lalata ayyukan addinin musulunci. Haka nan kuma malamai sun ji hankali cewa a yi wurgi da duk wata aƙiyar za ta raba mu da Alƙur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yana sukan Sahih Bukhari ko yana sukan wato Sahih Muslim ko hadisai ingantattu, to ƙoƙari yake ta mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. sai ya fake da su kan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin me annabi ne ya koyi da wannan sahabbai daliban sa ne sarkan sa ne ya aure ayyan su sun aure iyalan sa sai kuma an zama daya kuma sun zama su biya gare su kuma har ya koma ga Allah abin da yake shi mafificin alƙarni shine ƙarnin sahabbai sai wanda kuma suke biyo masa saboda haka malamai sun yi jan hankali akan matasa su ne sanci dukkanin masu kokarin ta mutuncin wato sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma su kawo suka zuwa ga hadisin Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma karanta wata tabi'ai da magabata malaman sun kuma yi nasiha akan cewa gwamnati ta yi wa al'umma musulmi na jihar Kano adalci da tarike karatuka da ake yi wanda ake sukan alqur'ani da sunna Allah sallallahu alaihi wasallam su da gwamnati wannan matsayi ta dauka ta rike ta domin wannan abin zai haifar da zaman lafiya da kuma yaduwar tarbiyya irin ta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma karantawar sahabbai da kuma salafus salih wato tabi'ai da tabi'o bayan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malaman sun fadakar akan taimakawa marayu da kuma zawarawa da raunana mabukata ta hanyar a kafa kwamitoci a unguwanni wanda su taimakawa matasa su koyawa matasa sana'o'i inda ake da masu iko su taimaka wa wayannan kwamitoci wajen tara abin da Allah ya hore domin a ga cewa matsaloli na marayu na karatunsu na rayuwarsu haka zawarawa a gida a taimaka musu a warware matsalolinsu domin ne idan an taimaki wannan Allah tabaraka wata'ala zai shiga cikin al'amuranmu kuma zai taimake mu hakanan malaman sun yi bayani cewa daga cikin abin da ake bukata al'umma ta kula da shi shine abin da ya shafi wato kaucewa saban Allah saban Allah da al'umma take yi shine yake kawo musibu suke afko a cikin al'umma saboda malaman sun yi hankali kwarai da gaske akan ayi kokari a ga cewa an kaucewa dukkanin wasu abubuwan saban Allah sannan malaman sun yi nasiha da kuma kira ga gwamnati akan ta tashi tsaye akan nauyin da Allah ya dora mata akan tsaro ba don komai ba za ka ga cewa harkokin tsaro sun lalace an koma kidnapping an koma kashe mutane an koma kuma wato dukkanin matakan da ake dauka za ka ga cewa kamar suna yin baya saboda haka malamai sun yi kira da babban murya zuwa gwamnati ta kara zagi dantse wajen ganin cewa duk abubuwan da suke faruwa na matsalolin tsaro lalle a kokari a ga an kara wato dukkan matakan da suka dace
kenan wataƙila an yi tuya an manta da albasa su malaman ba su waiwayi kansu ba
to sannan kuma malamai sun waye kansu domin na farko sun fadaka cewa duk malaman limaman juma'a da malaman khamsu salawatu su tashi suka cewa wannan hali da ake cikin rashin tsaro da kuncin rayuwa ai addu'a domin Allah tabaraka wata'ala ya kawo agaji da dauki akan wato abin da ke faruwa sannan na biyu kuma a cikin biyocin da aka yi an gabatar da fifa wasu take matashi ta shine wato tarbiyyar al'umma aikin shugabanni ne da malamai saboda haka wannan zaka cewa duk abin da ya shafi maganar alqur'ani da hadisan manzon Allah da ayyukan magabata zaka cewa aikan ta wasu ta malamai suna ta malamai sun fadakar da kansu cewa wajibi ne a tayi sai a tarbiyyar da al'umma akan alqur'ani da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam domin me waɗanda suke ƙoƙarin ganin sai sun kushe wato sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ba sami
yanzu kenan kana so ka ce idan aka samu abin da ake nema kamar yanda ake fata na gyaruwar al'amura gaba daya malamai da gwamnati ne suka tashi tsaye
eh domin me Allah tabaraka wataala waɗanda ya dora jagoranci su ne shugabanni da malamai
yanzu kenan akwai sakacin malaman da su kanta shugabannin a halin da ake ciki
to akwai sakaci domin me za ka ga cewa a halin da ake ciki za ka ga cewa akwai abubuwan da suke bukatar lalle malamai su tsaya su jajirce su ga cewa ba a samu matsala a tarbiyyar al'umma ba haka kuma su ita ma bangaren gwamnati wajibi ne ta yi da tsaya ta ga cewa abin da shafi tsaro da abin da shafi wato walwalar jama'a da abin da shafi sauƙin rayuwa da ya kamata a ce al'umma ta samu to wajibi ne a samu wannan amma akwai bangare na uku wanda kuma shine wato ban ƙara sabani na baka min tambaya shine abin da shafi masu kuɗi masu arziki wato yanda suke fitar da zakka malamai sun ji hankali akan su cewa gaskiya a rinda raba mutane naira 1000 naira 2000 ba shi zai warware matsalolin al'umma ba 2000 nan ne mutane za su samu to in zaka raba 1000 ma ba kowa ne zai samu ba saboda haka malaman sun ji hankali cewa ya kamata a dinga kallon mutane masu sana'o'i a dauki wani mai karfi a basu jajari dinda su ma baɗi in Allah ya yarda sai da su fitar da zakka saboda haka malamai sun ji hankalin masu kuɗi cewa gaskiya kokarin da suke hatar abin da ya shafi wato zakka da sadaka da suke yi ya kamata su ƙara zagare duk da dai akwai masu arziki wanda suke iyayen su bai da gaske wajen ganin sun fitar da zakka yanda Allah ya ce kuma sun bada sadaka gwargwaran iko sun kuma gina makarantu sun gina masallatai sun gina bukatun al'umma akwai masu arzikin mu a garin nan wanda suke yi ba za mu ci musu wutar musu Allah ya kara musu tsawon kwana da kuma kara musu arziki da kuma kara yalwa abin da suke yi amma za ka cewa mai da dukkan masu kuɗi masu miliyoyin kuɗi wanda suke bukatar ta cewa gaskiya inda suke fitar da zakka inda suke bada sadaka za ka cewa dangin su ba su taimaka musu ba ɗan uwa wato makotan su ba su taimaka musu ba a wa'inda suke kasuwanci da su a kasuwa ba su taimaka musu ba su kuma Allah ya hore musu za ka malamai sun yi jan hankali na musamman ga masu kuɗi cewa su tsaya su kula da haƙƙin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora musu na su ciyar da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su wakilansa akan wannan dukiyar
yan sakunkuna suka rage mana makarƙari
na'am saboda haka abin da muke jan hankali shine muna addu'a wanda suka sa wannan shi na jawabi daga malamai kamar da tasan gwarzo da kuma irin su Sheikh Na'id Usman Wali da suka rasu ubangiji Allah ka ji kansu irin su Al-Idris Uli Al-Quli Al-Qali irin su Sheikh Isa Waziri su suka asasa wannan shi ne jawabi daga malamai sannan daga cikin malamai da suke yin jawabai akwai irin su Sheikh Aminuddin da su malam ya faru ce da su malam Yusuf Uban Dauri da su ubangiji Allah ka ji kansu Allah ya musu rahama waɗanda kuma suke da rai kamar shi shugaban Islamic Foundation Professor Shehu Ahmad Said Gadanci Allah ya kara masa lafiya kuma shi Dr. Haitonku wanda yake jagorantar tafiyar da wannan shirye-shirye ni kuma nake masa sakatare da kuma ɗan committee sa dukkanin su muna musu fatan Allah ya kare musu jagoranci kuma Allah ya kara musu lafiya kan wannan aiki na alkhairi wa assalamu alaikum wa rahmatullah
to mai sauraro da fatan daurayar azumin watan Ramadana za ta amfanar a yi kokarin dabbaka kyawawan halaye da aka koyo a cikin Ramadana har zuwa bayan Ramadana su zarce har ƙarshen rayuwar al'umma baki ɗaya danganin an samu abin da ake nema na tsira a nan duniya da kuma tsira a gobe kiyama Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki akan mita 88.5 da na FM muryar zamani